الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابيوني غوثا جمادى الثانية هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوديا لدري حدود 40 دبيو وانده شيئي ديدي دا wato 26 ga watan 1 shekara 2021 a karkashin wannan makaranta, inda kamar yadda ƴan uwa suka sani muna kawo muku darasi cikin littattafai guda biyu. Littafi na farko a ka'idu shi'a al-imamiyya al-istithna ash-shari'a su'alun wa jawabun, da kuma littafin babban malami Malam Habibu wato tanbihu al-albab. Wani lokaci kuma wannan makaranta ta sunnanta wa kanta gwargwadon abin da yake faruwa sai ta fuskance shi na matsala. Yau mun samu bakuncin dan uwa wato Malam Sani Alkanawi daga birnin Kano, sannan kuma daga Lagos. Malam Sani Alkanawi i jumpin daga Lagos sai birni, daga birni sannan sai wannan. Yau ba karatu za mu yi ba, inda ma kawai za mu tattauna wasu matsaloli ne da ba su da yawa. Abu na farko shi ne, kamar yadda ƴan uwa suka sani, wannan makaranta ko shafin da take da shi a Facebook da wasu sauran gurare ba ni kaɗai nake yin karatu ba. La'akari da na san cewa mas'uliya ta addini ni kaɗai ba zan iya tahammulinta ba. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya aiko da addini, shi kadai bai iya yin tahammulin mas'uliyar ba, har sai da Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Sai ce Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Mutanen da Allah ya tawassafawa bayan annabin, wanda ya nuna cewa tsayuwar addinin ba ta yiwu ba kadai, kuma Allah yana da iko in ya ga dama ya agazawa annabi shi kadai ya tsayar da addini, amma sai da ita taimaka masa da wasu mutane, wanda har Allah ya buga misali yace zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili ka zar'in akharaja shat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi. Wanda kaga kenan shukar da ta fito ko hade sai da tayi rassan da suka zo suka ainihin wato taimaka mata. Da haka zamu ga cewa akwai dan uwa Malam Nura Leran Bauchi yana gabatar da karatu, akwai Imam Yusuf daga Ubaja nan shi wani lokaci kawai hudu ba sa ya cika sawa, ban cika ganin suna sa darasin su ba kai tsaye. Sannan akwai dan uwa Malam Haruna Musa Abu Ruqayya daga Bauchi, sannan akwai shi dan uwa Malam Sani Alkanawi, a Malam Nura ma daga Lagos, wanda suke tare shi ma da yana yin karatu a shafin. Sannan akwai dan uwa Malam Abdul Rashid Al-Qasim Asadul Islam daga Abuja da makamantan su dai da ire-iren su. Amma kafin ba karatu zan ba, kai muna so ne mu tattauna wasu abubuwa. Akwai dan uwa Malam Musa Yola. Malam Musa Yola na kiya yana cikin ƴan uwa da suke bibiyar mu a dukkan abubuwan da muke yi wajen bada gudunmawa ta kuɗi da bada gudunmawa ta saurare. Kama gaskiya mun dan sa ido a yin kwanakin nan ba mu cika ganin Malam Musa Yola ba, to ba mu san menene dalili ba. Allah ya sa lafiya. Daka idan dan uwa Malam Musa Yola sakon mu ya same shi, to da Allah sai ya kokari ya bayyana ko ya dawo mana da amsa, dan yana da hanyar da zai iya samu. Sannan kuma kaman yadda aka sani, yau sako ya fita a kasan nan, an canza shugabannin tsaro chief services da shugaban sojan sama na ƙasa da na ruwa, har da na tudu ne mako. To da na tudun da na ruwan da na sama ko kuwa da kuma shugaban tsaron gabaki da wannan makaranta tana musu fatan alheri su duka bangarorin uku. Allah ya sa canjin da aka yi ya zama kasan nan alheri. Muna roƙon Allah, Allah ka sa yi amfani da su wajen kawo ƙarshen wannan tarka-tarka da ake ta matsalar tsaro a Najeriya. Sannan kuma a fikinar da ta fara faruwa yanzu kwanan nan a jihohin Yarbawa wajen ƙoƙarin cewa sai an tashi Fulani daga jihar gabaki ɗaya, wasu ko in ce wanda ake so a tasa indijin ne na ƙasar, ana aka haife su yadda Yarbawan gurin suke jin yarbanci haka su ma suke yarbanci, suna iya karatu da shi, sannan suna iya rubutu da shi. Sannan rana ɗaya aka zo aka ce ba ƴan ƙasa ba ne, sai sun bar jihar. Sannan kuma ana ji ana kallo wanda ya fito yi wannan maganan shugaba ne fa. Yau jama'a yadda yana gwamna ya fito ya ce sai Fulani sun bar jihar. Idan yanzu wani gwamna a Kaduna ko a Kano ko a Sokoto shi ma ya ɗauki matakin cewa duk inda wata ƙabila take irin wannan jinsin ita ma sai ta bar jihar. Kun ga ya matsa ƙasar za a yi. So ya kamata masu hankali su shiga cikin wannan abin. Sannan kuma abin da shi bai sani ba ya tambayi gwamna ma nasu zai faɗa mai. Ya faɗa cewa Fulanin nan ba sa kai ƙara kotu, ba za su kai ƙara police station ba. Kuma ina rantsewa da sarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiƙi, idan wannan abin ba su taka mai bulki ba, kar su taɓa tsammanin wai Fulani za su yafe. Wallahi ba za su yafe ba sai sun rama. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Ya faru a jihar Kaduna mun gani, in an musu ba Fulatanin mutum yana iya aika goron gayyata daga wata ƙasa wallahi su saboda ka kasi tsammanin cewa idan suka kashe Fulanin nan sun kashe banza ba abin da zai faru. To kafin fitinar tunda ta faru can ta faru can ta faru can kafin ta zo ta faru ta gallabi kowa, dole ne gwamnatin tarayya ta ɗauki duk wani mataki da za ta ɗauka don daƙile abin. Wannan mutumin gwamna ne shi a jiha ya ɗauki wannan matakin da ragowar gwamnoni ba yadda za a yi. In dai maganar da kuke faɗa ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya, to kowaye ya ɗauki wannan matakin ya ce wata al'umma sai ta bar jihar gabaki ɗaya, a taka masa burki in dai doka ce take tafiyar da ƙasa. Wannan mu shi ne saƙon wannan makaranta. Da haka wannan makaranta tana wa su waɗannan sababbin jami'an tsaro da aka kawo fatan alheri. Allah ya sa kawo su ya zama alheri ga ƙasa da 'yan ƙasar. Wannan mu shi ne addu'ar da muke musu. Sannan kamar yadda na faɗa na ce ba ni kaɗai ba ne nake gabatar da karatu a wannan shafin. Kafin in faɗi gabatar da karatu kamar yadda 'yan uwa suka sani yau muna 26 ga wata. Kuma wannan makaranta tsarinta shi ne daga 25-7. Kusan daga watan da ya wuce zuwa yanzu. Wani lokaci galibi kusan kullum na mutane za su ga abin yana faruwa. In muna karatu sai a ga an ɗauke wuta, sai an je an tashi generator. Cikin kuɗin da mutane suke aiko mana ne aka samu gurin nan in bata za mu ce ko sola. Ta yadda gurin kawai yana buƙatar AC ne idan wani yanayi ya kama. Da haka yanzu za ku ga cewa babu yadda za a yi in an ɗauke wuta mutane su iya gane cewa ma an ɗauke wuta, ba a ganiya. Saboda haka wannan kuma ta hanyar kuɗaɗen da mutane suke aikowa ne aka yi wannan aikin da su. Muna roƙon Allah duk wanda ya bada kuɗin shi aka haske gurin karatun nan, to shi ma Allah ya haska al'amuransa na rayuwa duniya, sannan Allah ya haskaka masa lahirarsa. A account ɗin da za a ci gaba da aiko gudunma kullum muna magana wanda suka yadda da abin da muke karantarwa ne, don wanda ma bai yadda ba lokacin ma ya saurare mu ba shi da shi. A'a, wanda suka yadda da abin da muke addini ne suke ba da gudunma shi muke magana, wanda bai yadda ba kai ba ta taka muke ba, kuma ba muna yi ba ne don neman yadda ka don baka isa ba. Da haka account number ɗin 0027 ne 33918. Idan ana buƙatar ƙarin bayani akwai nambobi za a tuntuɓa, akwai 0802288069, akwai 0803075252, sai tara, sannan akwai 0806571, sai 86, sai 70, sannan akwai 0803783, sai 9450. Daga Nijar kuma akwai ainihin wato a 69 a 96 kai 97066. Wannan namba wayan Alhaji Hamisu Ibrahim ne. Sannan daga ainihin wato Ghana akwai wato 2444 ne 93754. Wannan namban wayan Alhaji Nasir Abdulrahman ne. Sannan akwai daga Benin wato 97982006. Wannan namban wayan Sheikh Muhammad Kabir ne daga Kwatano. Sannan akwai wato daga nan domin akwai 927230. Namban wayan Malam Abubakar Ali ne. Sannan daga Kamaru akwai ainihin wato 650979960. Wannan namban wayan Barra Malam Harun Dalladi wato. Sannan akwai daga Mali akwai Malam Attahiru Duka plus 0-2-2-3-7-4-4-3-1-8-1-2. Sannan akwai Gabon plus 0-2-1-0-7-6-1-4. Wannan shine namban wayan da duk wanda yake so ya bada gudunmawa ga kasashen da ke waje, kuma duk wanda ya bada kuɗin shi ta wannan hanyar, kamar ya bada kuɗin shi gare mu ne hannu da hannu, daga dukkan mutanen da suke ba mu asasan nan gudunmawa, to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su gudunmawa cikin al'amuran su na duniya da lahira. Malam Sani Alkanawi, wannan makaranta dama kai ma wato ɗaya ne daga cikin wanda suka zagi dantse suka jajirce wajen karantarwa don mutane su gane addini, tana maka barka da zuwa a matsayin ziyara farko. Wa'inna ma kawai abubuwa ne nake so in faɗe su da ba su da yawa kamar haka. A kullum muna roƙon Allah, muna cewa Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Malamai sun ce ana gane cewa ilimi yana da amfani da abu guda huɗu. Duk ilimin da yake da amfani to zai koyawa mai shi abu huɗu. Na farko imani da Allah da kuma rassan imanin, sannan na biyu taƙawa da kuma rassan taƙawa ɗin, sannan na uku zai koya maka as-sidiqu ma'allahi wal khalq, gaskiya tare da Allah, sannan kuma gaskiya tare da mutanen da kake mu'amala da su. Tunda Allah ma ya sani cewa akwai mutanen da abinda suke na da'awar imani ƙarya suke ba da gaske suke ba. Shi yasa da ya lissafa sifa guda wajen goma a suratul baqara, tun daga laysal birra an tuwallu wujuhakum da ya gama sai ya ce ula'ikal ladina sadaqu wa ula'ika humul muttaquna. Kuma shi yasa har alkiyama ma idan Allah ya tsaye da ita Allah zai ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, rana ce da masu gaskiyarsu za ta yi musu amfani. Da aka yi tawakkali tawaga sahabbai ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, mu ji tsoron Allah mu kasance tare da masu gaskiya. To mu yi ƙoƙari mu zama masu gaskiya tsakaninmu da Allah da kuma masu gaskiya tsakaninmu da mutanen da muke mu'amala da su. Sannan abu na huɗu, ilimin zai koya maka amana. Wannan amana ce za ta sa ba yadda za a yi dan wani abu da za ka samu tafi ƙasƙantacce na duniya wulaƙantacce ka iya ha'intar al'ummar da Allah ya ɗora ta amana a hannunka. Menene dalilin da ya sa Allah da ya yi magana da malamai ya ce fanabazuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi samanan qalila, sun siyar da shi kuɗi ɗan ƙarami. Saboda in malamin isa ki gaskiya saboda wani abu da ya samu duk abin da ya tara a duniya, wallahi in ka hada da asarar da yi a lahira samanin kalilin ne, kuɗi ne ɗan kaɗan, bai samu komai ba asara yi. wannan shi ne dalili. To shi yasa kwanan nan nake ganin maganan Malam Jafar Allah ya ci kansa yake faɗa cewa yace akwai matsalar da in ta taso daga ha'inci al'umma Allah ya dora maka amana, sai ce wallahi akwai maganar da gara ka faɗe ta ko za ka bar duniya ka mutu da amanan ya fi maka sauki ga gaban Allah. To kaga shi Malam Jafar cikin abin da muke kyautata zato tasa ta yi kyau, kuma babu wani abu da ya taɓa faruwa cikin al'ummar nan wanda ya kamata a fito a yi magana Malam Jafar har ya bar duniya iha in ci al'ummar nan bai fito ya faɗa gaskiya ba. To wannan su ne abubuwa guda huɗu. Idan ilimi ba shi da amfani, to haka kazalika sai ya yi ƙoƙarin koyawa mai shi abu huɗu. Na farko zai koya masa alherinsu kwaɗayi, na biyu sai ya koya masa alkazibu ƙarya, sannan na uku sai ya koya masa alhasadu hasada hasada, wanda yau wannan hasadan tana cikin babban musifa da bala'i na ɗaliban karatu da malaman addini, har cewa ake wai hasada aikin malamai. Al-Imamu Zahabi da izo cikin Sirru Alamin Nubala ina ta'aliki yace malaman da ba na Allah ba su ne hasada take aikin su. Amma ba yadda za a yi in akwai Allah a ranka, ka zo kana bakin ciki da ci gaban wani bayan al'amuran nan ka san cewa ba kai kake yin su ba, Allah ne ke yin su. Hasada yau shine babban musifar da take kashe ɗaliban karatu. Ɗaliban karatu hasada. Allah ka raba mu da hasada. Ba wani wanda zai zauna lafiya, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai mutumin da Allah ya taimake shi ya tsarkake zuciyarsa daga hasada, daga bakin ciki da ci gaban wani hasada. To ka auna daya daga cikin ɗaliban karatu ko malaman addini a wannan babu. Sannan ilimi bai da amfani sai ya koya mai shi alkibru girman kai. Inda Malam Sani Alkanawi yake yana Lagos, ya kamata a ce idan zuciyarka akwai Allah, duk lokacin da aka ce ga wani ɗan uwa ya bayyana daga wani guri yana karantar da addini, ta dinga cewa eh ka samu ɗan uwa. Malam Kanawi ba dan samu wasu a Lagos ba da ire-irensa wanda za su tsaya su karantar da addini, da wajibin har yanzu yana kanmu, sai mun yi a nan sai mun je can kuma mun samun su su tara ƙofa a can. Shine dalilin da yasa wajibin ya faɗa a kan. Menene dalilin da yasa ko hadisi ne gwargwadon yadda mazajen suka yi yawa wajen ruwaito shi, gwargwadon yadda hadisi yake da ƙarfi, gwargwadon kuma yadda mazajen suka yi ƙaranci, gwargwadon yadda hadisin darajarsa ta yi ƙasa wajen ruwaya. To wannan shine abu na gaba. Da haka duk ilimin da bai da amfani sai akwai mai shi abu huɗun nan: kwaɗayi, ƙarya, hasada, sannan sai ya koya masa girman kai. To kowa a cikinmu sai ya auna kansa ya gani bisa ga ƙa'idar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa balil insanu ala nafsihi basira. Sannan a gurguje kafin in ba ɗan uwa Malam Sani Alkanawi dama ya wa mutane barka da zuwa wannan gari na jihar Kaduna, ga ɗan uwa Malam Suleiman Alhafiz shi daga Kamariki, wanda insha Allah kafin ya koma za mu samu lokaci ne irin wannan zaman. Akwai sifofi da malami suka ce ya kamata kowane malami ya ƙoƙarin cika su, sannan ɗaliban da za su taso a ƙarƙashin shi ya tayar da su a kan wannan. Shi ne sifatun yambagi tawaffuru hafin mu'allim, sifofin da ya kamata su ciku ga malami. Na farko shi ne ikhlasul ilmi lillahi. Wannan abin yana da mugun wahala wallahi. In daga annabi Musa annabta aka ce ne ga ta yanzu, wanda duk mun sani matsayi na ƙarshe da Allah ke wa ɗan adam a doron ƙasa, daga ran da ya naɗa ka yace kai annabi ne an gama. Amma aka ce annabi Musa ga annabta, amma yana Allah Haruna akhi, ga ɗan uwana Haruna, yana ma itirafi da kansa yana cewa huwa afsahu minni lisana, Allah ya fi ni fasaha wajen magana. Allah ka aiki ni. Da haka da wannan ne Allah ya jinjina wa annabi Musa ya ce masa wuzukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan أو وتروى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. سي مدوبا مغني سي مدوبا مغني يو وتمثل تاتا سو تعلمي مكون إن دوبا كلمان الله أنتي إنزو إني سنتي أعجى مالن سانا الكنوي أكاني دا الله مثلا نن يا سامو لوكتي يا بي بي تسامى دني شي ya kamata in yi magana akan ta ba ni ba sai kaga ba ma irin wannan akwai dan uwa mallam Kabiru Bashir hayaki fi da na kogo daga Kano kowa ya san irin kokarin da yi wajen yi ma Abdul Jabbar Radi lokacin da matsalolin nan suka fara tasowa ba wai dan baka da karatu ba kana da shi a'a watakila za ma ka iya karantar da mallam Kabiru Bashir amma da yawan wanda suke tattauna masail din wallahi mallam Kabiru Bashir ya fi su cancantar ya tattauna matsalar hanni da nake magana ba dan koi ma saboda mallam Kabiru Bashir ya samu lokaci ya bibi matsalolin ya ba su lokacin da sama da ni ban ba matsalolin lokacin ba to irin wannan insafi yana da mugun wahala kwaran gaskiyan gaske a babi na karatu sana abu na biyu sadiqul muallim gaskiyar malami wanda Abdullahi bin Salam haka ya faɗa yace lokacin da Annabi ya zo garin Madina akai dafifi kowa yana ga manzon Allah ya zo ga manzon Allah ya zo yace fuskar manzon Allah tana bayyana gare ni ina kallon fuskar shi na gane wannan mutumin ba makare shi bane Sidiqul Muallim gaskiyar malami amma kana karantar da mutane addini kana malamin su yau da gobe mu'amalar ka da su ta su gane cewa kai makare shi kaga an samu matsala duk wanda za a yi kai mu'amala da shi ka faɗa mai in abu zai yiwu zai yiwu in ba zai yiwu ma kawai ba zai yiwu ba ko da ba zai ji daɗi ba shikenan kawai sana'a abu na uku shine mutabaqatul qawli wal amal sai an yi kokari an samu mutabaqa maganganunka kar su saba da aikin da kake yi a'a Allah ya ki kamala ta cika ga kowa sai ga shi kadai ko ba gaskiya ba amma su kuma mutane su ji tsoron Allah su dinga wa masu karantar da addini adalci tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammadu dan Abdullahi ya koma zuwa ga Allah daga lokacin Allah ya dauki rigar rashin kuskure ga wani mutum amma wace ka'ida ce ya kamata a yi mu'amala da mutum yana karantar da addini wajen muwazana wajen auna alhasanatu was sayiatu nashi idan an samu mutum yana da kurakurai uku yana da alheri bakwai wajen karantar da addini sai ai hakuri saboda ka'ida na innal hasanatu yudhibna sayi'a to wasu zaka zo kana karantar da su addini mu'amalar da suke so su yi maka mu'amala ta dole ka zama annabi ko mala'ika ba za ka yi kuskure ba kuma kai baka da wannan sharadin baka da wannan kariyar sai zamanto wasu su ɗabi'ar su shine duk kuma abin da zaka yi na alheri ba shi suke kallo ba kuskuren kawai suke nema a rayuwarsu wanda ba a yin haka hakan ba daidai ba ne amma kana karantar da mutane ka yi ƙoƙari ya zamanto maganganunka a samu mutabaka a tsakanin aikinka da haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce atamuruna nasa bil kadhib da yawa zaka ga suna fassara cewa shin yanzu za ku umarni mutane ku ce su yi abu ko ku ƙi wannan hamza ɗin istifham ne inkari da ma'anan bai dace ba ko ku ce wa mutane su yi abu ko kuma ku ƙi bai dace ba sana abu na hudu al'adl wal musawa adalci da kuma daidaitawa tsakanin ɗalibai wajen kowa ka ajiye shi manzilar da ya kamata ka ajiye shi yanzu matsayin sai na Abubakar a wajen Annabi ba daidai yake da ragowar mutane ba saboda falala ta sabiƙa da dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza to ba daidai bane idan kana karantar da mutane addini waɗannan ɗalibanka ne ka daɗe kuna harkar gwagwarmayar addini da daɗi babu daɗi rana ɗaya kawai wani mutum ya zo daga wata duniya so saboda kana tunanin yana da wani matsayi ko saboda shi wani ne sai ka watsar da su ka riƙe shi ko ka ɗauko shi ka ɗora su a kansu ba a yin haka wannan da yawa ana samun irin waɗannan kurakuran masu addini na yi menene dalilin da yasa sanda Qurayshawa suka ce wa Annabi ga yadda suke so yi Allah ya ce wa Annabi ina wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sannan kuma kullun yana fadawa mutane duk mutumin da izo yace zai yi addinin nan na Allah duk yadda mutane suke ganin shi ba kowa bane. Wallahi in dai addinin ne a gaban ka shine naka. Duk kuma wanda yace babu ruwan shi da addini, lalan zai da Allah duk girman sa kai ma ka rufe ido kace ba ruwan ka da shi. Shine zaman ka lafiya. Sannan abu na biyar shine at-tahalli bil akhlaq al-fadila wal hamida. Yin kwalliya da ɗabi'u na falala da ɗabi'un da suke ababen yabo. Duk mutumin da izo yi mu'amala da kai, abinda kake karantar da shi na ga halayen annabi, ya ga abin a aikace, ba ya zo ya same ka ba yana jin cewa kana karantar da mutane ga halayen annabi, amma yana zuwa sai ya ga annabin ya yi nan kai kayan nan. Kuma za ka samu a kowa inda za ka samu suna yin wannan. Wasu in dai in wasu kai ka san su, ka san karatunsu, kakkai mu'amala da su. Akwai wanda in ka san karatunsu, ran da ka tafi mu'amala da su, to za ka samu daga nan duk abin da yake fitowa na alheri wajensu na karatu, ka dina saurara shi, don za ka same su ba su da mu'amala mai kyau. Babu. To sana abin na shida shi ne tawadu'ul mu'allim. Shi kan shi malami ana buƙatar kai kanka ka zama mai tawadu'u. Duk mutumin da ya karanta rayuwar annabi ya san cike take da haka. Wani lokacin yana zaune da sahabbai, za ka ga cewa in ba a cika gane waye annabin ba ta hanyar wajen mu'amalar da yake da su. Allah ka ji kan babban malaminmu ba dan ya mutu ba, Malam Abubakar Saminaka. Alherin Allah ya kai zuwa ga shehi. Malam Abubakar Saminaka, duk mutumin da yake sauraron gidan Cibin Afirka, ba sai na faɗa ba, kowa ya san malami ne na yankan shakkan da baka isa ka gama. In ba karatu muke ba, an zauna ana majalisi ana karatu, to za ka samu cewa in an tashi daga inda za mu tafi mu je mu dawo, ba kasafai kake iya gane waye malamin a cikin ba. Haka ake. So da ka mun koyi abubuwa da dama a wajen Malam Saminaka ta ɓangaren wato mu'amala, to tawadu'u. Jama'a, duk wani mutum da kake so mutane su girmama ka, to kishi ya girman za ka dinga yi. Dan adam yadda Allah ya yi shi, duk wanda kake nuna mai ka fi shi, to ba za ku shirya da shi ba. In kana nuna wa dan adam ka fi shi, to ba yadda za a yi ku shirya da shi. Ita ce ka'ida kawai. Sai ka ɗauki kanka ba ka jin kai wani abu ne, to lokacin Allah yake sa mutane su dinga jin cewa kai wani abu ne. Amma wallahi daga lokacin da kake jin cewa kai wata tsiya ne, to shi kuma Allah lokacin zai nuna cewa kai ba kowa bane a idon mutane, kuma kai ba wata tsiya bane. Wannan ita ce ka'ida. Sannan abu na gaba wanda shine na takwas, wanda shaja'atul mu'allim. Kai kanka malamin kana karantar da addini, ana buƙatar ka zama mai shaja'a, kar ka zama matsoraci. Domin ka zama matsoraci ka zama firgitacce, ran da aka firgita ka, in ka firgice kaga shikenan littafi ta firgice. Dan annabi ba haka yake ba sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa duk yadda irin jaramta su sai nan alai take, zaka ji suna cewa ai rikici yayi rikici, rigima ta yi rigima, to daga ƙarshe sai sun koma wajen annabi da shi suke laɓewa. Ka gani? Shi yasa a yakin Hunaini da aka gudu, sanda aka gudu can annabi yake dinfara yana anan nabiyul akadi annabi Abdul Muttalib. Ka gani? To sannan abu na takwas shine mizahul muallim ma'a talamizi. Dole malami ya zamanto yana sakin jiki da ba'a wajen ɗaliban shi, kamar yadda haka annabi yake. Su kuma mutane kar su dinga wuce gona da iri. Wasu za ka ga sukan zama suna da ƙasawa wajen mu'amala ne, saboda wasu mutane da ka buɗe musu ƙofa, wasu kuma ba su san ya kamata ba. Amma dai kullum abin da ni nake cewa shine wato a dole ne dama ka san amana Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka wajen kula da wasu al'amura da kuma kiyaye su. To ba'ar malami, za ka samu lokaci hatta ƙananan yara manzon Allah ya kan yi musu ba'a wasa, to za ka samu haka cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallama haka yake. Amma akwai wanda za ka ga ko dariya bai zai mutuke fuskar shi a basa watan la'an, an yi magana zai ce shi ba zai saki a wannan ba, mutane sai su rena ka wallahi. ko in an zo gabar da ya kamata a yi dariya a majalisin, in an yi dariya sai ci ya za ka zo kana dariya, kai da Allah biyu ta fatta maka ba, waye baka izinin kai dariya? Kaga akwai tashdidi a ciki, ka gani? To sannan abu na tara shine as-sabr wa ihtimalul katab. Ana buƙatar dole malami ya zama yana da haƙuri da kuma ɗauke fushi. Shi yasa kullum nake cewa likitoci sun yi nasu saura malaman addini. Kun ga likitoci lokacin da suka lura mafi yawancin magungunan da ɗan adam ke mu'amala da su wajen sha suna da ɗaci, to bai kamata a haɗa maka zafi biyu ba. Ga zafin ciwo ga ɗacin magani, sai suka yi dabara, sai suka nemo kafsu, sai suka zuba maganin a ciki, sai suka lullube shi ta yadda da ka tashi ka sa maganin ka haɗi ba tare da ka yi ta'amuli da ɗacin ba. Kuma za ku ga cewa idan aka ɗauke mutum aka kai shi asibiti da lafiya, ya ji ciwo ko ya kare, idan wani likita ya taɓa ciwon, za ka ga wani saboda jin zafin ciwon in ya tashi zagi hakka kam likitan na 18 ya zaga, amma za ka ga haƙuri yake ba shi. Yanzu ba ta zagin yake ba, ta ƙoƙarin yake yi. Yaya za a yi ya ainihin wato ceto rayuwarsa? Shi ne abin da yake yi. Yaya za a iya ceto rayuwarsa? To idan wanda suke warkar da ciwo hiski, wanda ido ke gani, suna wannan haƙurin, billahi alaika malam Kanawi, wa ya kamata yi fa haƙuri da wanda zai warkar da ciwo hiski ko wanda ya warkar da ciwo ma'anawi? An zo an lalata aƙidar mutane, an lalata akhlaqu na mutane, sai muka zo muka ce muna so sai mun daidaita su, sun dawo daidai, wa ya kamata yi fa haƙuri? Wanda zai warkar da cutar hiski ma'anawi, ka gani? Wanda zai ce shi yana gudun kada a faɗa masa magana ne, a ya za a kalla annabi a ce masa kai wawa ne, ya ce laysa bi safaha, wallahi ni ba wawa ba ne, walakin ni rasulun min rabbil alamin, ni ɗan saƙo ne daga wajen Allah ubangijin talikai. In ana iya kallon annabin Allah a ce masa kai wawa ne, waye kuma zai zo ya ce ba za a faɗa masa magana ba? Kuma menene hikimar Allah ya ce wa annabi walaqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uduhum hatta atahum nasruna? An aiko manzanni gabanin kai, an cutar da su, amma haƙuri suka yi. Haka dole ne tsakani da Allah mu yi haƙuri da ɗauke fushi lokacin da muke karantar da asiri. Za mu karantar da wani abu, wallahi wani ba zai gane ba sai ka bar duniya ma, sannan zai gane. Ina iya tunawa sanda ake saka karatun mu a DIT na tasa wasu matsaloli da ba. Akwai wani bawan Allah, ban san ina isa mu nan ban wayata ba, kusan duk Juma'a da an sa karatu haka zai turo ta ya zagi ni, ya zagi iyayena, ya tsine min. Duk wani malami da san ina da alaka da shi sai ya kira sunansa ya tsine masa albarka. Haka ya ɗauka tsawon lokaci yana yi, wani lokaci in gani, wani lokaci ba na gani. Ranar da ya turo na ƙarshe sai ne masa addu'a, nace Allah ya saka maka da alheri, Allah ya jikan iyayenka in sun rasu, in kuma suna da rai, Allah kai ya saka rabu lafiya da su, malamanka da suka karantar da kai, kai Allah ya musu albarka, Allah ya saka musu da abin da suka yi maka na karantarwa. Nace amma na san kawai dan adam makiyin abin da ya jahilta, saboda ina roƙon Allah ya shiryar da kai ya nuna maka da sai na tura masa tun daga ranar da sake turo wannan zagi. To ka gada da ya tuturo ya ce ni ma ban da lokaci na zo na zauna biyan, na ce kai ma Allah shi kenan, dama abin da yake so kenan. Ya ɓata wa kansa lokaci, ni ma ya ɓata mun lokaci. To dole ne sai mun yi haƙuri wajen ihtimalul katab. Kwanan nan wani a Sokoto, ba sai na kira sunansa ba, wata matsala ce ta taso ta abin ya bashi mamaki. Ya ce akwai wanda yake da alaka da shi a ɓangaren bid'a, amma wallahi bai kai matsayin ya buga mai waya ya ɗauka ba. Ya ce amma sai ga shi ya buga wa Dr. Sani Jos waya na Sokoto ya ɗauka a kan matsalan, ya buga wa Dr. Mansur waya ya ɗauka, sannan ya buga wa Malam Abdulwahab waya ya ɗauka. Kaga waɗannan ba fa malamai ba ne wanda yake da alaƙa da su, amma sun iya buga musu waya, suka ɗauki wayar shi suka saurare shi, amma ga malamin da yake da inkisabi saboda tsabar malanta bai sai buga mai waya ya dauka ba. To kaga haka ake yin al'amara. Sannan yan uwa abu na goma, akwai tajannabul kalamul fahishul bazi, nisantar maganganun wanda suke miyagu na alfasha. Idan ba a babul lalura da karantarwa ba, to kar a ji ka kana karantar da addini suna maimaituwa a ainihin wato bakinka. Sannan abu na goma sha da shi ne istisharatul muallim da ghairihi, malami ya dinga neman shawarar waninsa. Shawarar nan kuma za mu ga akwai wanda suke sama da kai a karatu, akwai daidai kai, akwai ƙasa da kai, kowa da amfanin da zai maka. Idan Allah zai ce wa annabi fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri, sannan Allah ya saukar mana da sura Qur'ani, suratul shura, Allah ya kawo sallah da zakka, ya raba tsakiya, ya kawo shawara, ya sa sallah tana daga cikin shika-shikan musulunci, zakka haka. Amma kowa ya san shawara ba ta ciki, ba dan komai Allah ya haka ba, sai dan ya nuna cewa idan matsala ta taso, kana da ƴan uwa na addini, akwai abin da kar ka dinga tanfirin sa kai kaɗai, a dinga neman shawara yaya za a yi, ya za a yi. Kowa ya san hadisa ta iski da ta faru, da al'amura suka yi tsami, haka annabi ya zo yana ta neman shawara yaya za a yi. Ya kira sai na aje shawara da shi ya za a yi, ya kira har da baiwa ma, sai da annabi ya kira ta yana neman shawara ta ya za a yi. To wa'annan su ne wato taƙaitattun ƴan kalmomi da nake so in dan yi shimfiɗa da su. Da haka yanzu zan atruku lakum majali, zan bar fagen yanzu ga ɗan uwa malam Sani Alkanawi ya wa mutane barka da zuwa wannan gari. Kuma wa naqulu lakum la rahibu bikum tarhiban, muna muku a dukkan lamarin ci da barka da zuwa wannan gari na Kaduna malam Kanawi, da ka zo lafiya, kuma Allah ya mai da lafiya yadda kake kokari wajen kai mudafa'a ga sunnar manzon Allah, sanda kake da dama. Muna roƙon maka Allah malam Kanawi kare mutuncin ka, sanda baka da dama dan sake sunayensa. Sannan Allah ya azurta ka da ikhlasi akan dukkan abubuwan da kake. Allah ka sa na Allah ne kai babu lawa a cikin haka bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هو من المكفات على خير كما ينبغي قبل ذلك بالضمان هنا وأن وندا تسكية تنسند لكي كان حينيا لكم أتنى نكارسو وأن نتعيني سارة الزركة لكي تشوتي لها بدمالا وأن تسكية bana so ne tarkiyar malam a gaban sa, bana so ne tarkiyar malam a gaban sa, amma hakikatin gaskiya ina son malam. Wannan kawai ne abin da nake cewa da malam. Wallahi ni dai ban taba hasma da wani malami na sunna wanda na tasirantu da shi ya koyar da ni abubuwa na ilimai da kuma abubuwa na zamantakewa na rayuwa irin mana. Wannan kuma ba ni kaɗai ba. Idan ƴan uwa ba su manta ba, kuma suna bidiyon ma'adin sarki zaki, za su ga akwai sanda da abubuwan suka cika sarki zaki shi kansa ya yi wannan i'tiraf, sai hadmusu da malam ya tasirantu da malam. Malam ya sa abubuwa da yawa sun canja, haka ake so mutum ya zamo a cikin al'umma a matsayinka na malam. Duk abubuwan da malam ya karanto, wannan nasiha gari nake malam me yakewa. Kuma alhamdulillahi malam yana kamantawa da ni bisa da Allah madaukakin sarki yana kamanta alkhairi. Duk da cewa na ji malam yana wannan ambatar babban malaminsa malam Samunaka, Allah madaukakin sarki ya yi wa rayuwa albarka. Malam ya ce da malam ya tasirantu, ko kuma mun tasirantu da malam. Wannan ke nunawa cewa lallai malam inda ya fito malamansa alhamdulillahi tabbas sun yi wa malam tarbiya, tarbiya na irin
kuma malam yayi mana tarbiya tarbiya ta ilimi daga cikin abubuwan da malam ya tattauna a kai musamman dangane da ilimi da kuma abubuwan da ilimi ke amfanarwa shi ne yana haifar da tsoron Allah lokacin da malam yake gaya min wannan shi ne tunani duk lokacin da muka yi waya da malam haka kuma shauran ɗan wannan saura wanda nake tare da su suke kai malam kullum nasiha yake mana haka kuma yanzu na zo ziyara malam ma nasiha yake wannan dai ba yake sha komai a kai ba zai iya karatu a gaban su malam ba in dai malam yana zo ne wanda tsazuma ku yi haƙuri haka kuka ji saboda malam mutum ne wanda Allah ya azurta shi da kwarjini da haiba kuma in dai ka zauna a gaban malam wallahi dole ka tsaro komai inda ka je kai karatunka in dai ka zauna dole ka tsaro ɗazu malam ya gabatar da karatu wanda ga littafi a hannuna malam yana karantowa wallahi yanda nake ji a raina ina ma a ce ɗan Kaduna ne wanda inda a ce har muka taho a mota abin da nake faɗi inda a ce ɗan Kaduna ne duk inda malam ya saka fata ina musu a baya kuma ba karatun da zai wuce ni kawai sai zai kuma malam addu'a yanda malam ke jajircewa gurin taimakon addini da karantar da addini da fahimtar da jama'a Allah madaukakin sarki ka saka masa gidan aljanna Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin zuriyarsa da rayuwarsa Allah ka rika masa a bayansa Allah kuma kai masa tukunci da gidan aljanna Allah ya saka da alkhairi shi ne kawai abin da yake cewa amma dai ina son ba gaskiya assalamu alaikum
raka
ai malam in dai kuna nan layu sawa malikum
yan uwa masu saurare kamar yadda kuka ji shi dan uwa malam Kanabu ya faɗa ba dogon karatu za mu yi ba a matsayin sa na bakon mu kuma gashi nan muna karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda yi imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa sannan yana cikin abinda Allah ya zargi wa'incan mutanen da shi a suratul kahfi cewa a sanda annabi Musa ya tashi ya shiga da shi da Khidr an talaqa hatta idha atiya ahla qaryatin istata'a ma ahlaha fa abaw an yudayfuhuma wannan kin karbar su da suka a matsayin baki su ciyar da su su girmama su aibu ne amma shi kaga annabi Ibrahim da Allah ya ce hal ataka hadithu dhayf ibrahim al-mukrimina ai kaga da suka zo saboda karramawa da yake yana da abin nan bai zauna ba gasasshen sa yasa aka je aka kawo musu saboda takrimi na girmama ainihin wako shi Bahaushe da ya tashi ma cewa bakonka annabinka ko kuwa Allah ka ji kan wani mawaki Hausa Sani Saburu da yake cewa a bar fushi da bako bako dan tafiya ne Allah biyo shi dan ya zauna a gari ba yace in ka rike shi gobe ya tashi idan ka fushi da shi gobe ya tashi sai wata rana to wannan shi ne da haka a matsayin malam Kanawi na bakonmu dole ne mu karrama shi mu kuma girmama shi da mutane su san cewa lallai ya shigo wannan garin ziyara sannan a san cewa a sunnan nan ɗaya kuma yana gode ma Allah da ni ba wani ahadin sunna da nake da matsala da shi ni dai yawa sai dai in kai kake da matsala da ni wannan kai ta shafa yawa kai ta shafa amma ni a ce wai ga wani ahadin sunna ne ko a ina yake ko kuwa sawa'un kana izala a ne ko kana izala bi ko kana wasu salabiya ne ko ne a'a in dai kai ahlus sunna ne ba abin da ya dame ni a ce wai ni ina da matsala da kai in dai kai kana da matsala da ni to nan kai ta shafa amma a ce wai ina kwana da kai in tashi da ka babu wannan mutumin gaskiya don haka malam Kanawi muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka maka da ainihin wato alheri da wannan ziyara kuma yadda ka shigo garin Kaduna lafiya Allah ya mayar da kai Kano lafiya daga Kano kuma Allah ya mai da kai Lagos lafiya, Allah ya kara maka imani. Abinda nake so rufe da shi na ƙarshe shine tunatarwar da zan yi cewa kamar yadda ƴan uwa suka sani yau muna 26 ga wata, kuma kamar yadda na faɗa na ce akwai ɗan uwa Malam Musa yau da kwana biyu mun dan zura ido gaskiya ba mu ji motsin shi Malam Musa yau ba. So da Allah duk wanda iji mana labarin sa ko lafiya yake ko me ya faru eh yana Lagos ne, to da Allah ya kokari shi kanshi in ya ji sakon mu ya sanar da mu. Da Allah mun ga kwana biyu, wannan kuma yana cikin yan uwantaka ta musulunci. Sannan jiya na faɗa na ce akwai wani a Jabir, akwai wani ƙarashin suna KECG, na gane abin da yake nufi, sunan wani gari ne cikin jihar Niger, ba na so in faɗa. A wannan ɗan uwa ɗin na yi la'akari da kusan duk ranar duniya sai ya saka naira 1,000 a kan dubu na mu'assasa, wani lokaci so biyu ma yake sakawa, ya saka da safe ya saka da yamma. Ko da mu ba mu san shi ba, to rabbul izzati wal jabaruti ya san shi, kuma Allah ya sa dan shi yake yin aiki. Jama'a, Allah madaukakin sarki ya gama magana ya ce man amila salihan fali nafsi. Akwai wasu yara da suka zo nan kwanan nan guda biyu, marayu ne dukansu, kowace su gida suke zaune kwakwace, ɗayan suna zaune a nan ɗayan suna zaune a nan, wannan ya da kanwa ne wannan ma ya da kanwa, kowace a cikinsu iyayen sun mutu ba uba ba uba, ba kuma wanda zai rike su. So saboda haka akwai shirin da muka yi musu ƙarƙashin mu'assasa, lokacin da suke ganin cewa abu ne da ba su taɓa tunanin akwai wani mahaluki da zai iya musu haka a duniya ba, nace musu kasu da nace musu wallahi wannan aikin da suke ganin an yi, nace musu wallahi ba su nawa ba kaina nawa, dan Allah ne ya ce man amila salihan fali nafsi, duk wanda ya aikin kwarai to kansa yawa. Malam Kanawi abinda ko kana karanta wani addini wallahi kansa yake wa, ni ma kaina nake wa. To daga lokacin da ka ɗauki addini cewa duk abin da ka yi kanka kake wa, akwai ran da abin zai maka amfani tun daga duniya kafin ka je lahira to ka huta. Amma in ka ɗauka wani kake wa ba kanka kake, shikenan ka samu matsala. Saboda haka a wanda suka yadda su ma aikin da muke na addini suke ba da gudunmawa kansu suke wa, akwai ran da abin zai musu amfani tun daga duniya. Daga duniya bisa ga ka'ida na wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, duk abin da kuka ɗauka kuka bayar na wani abu to Allah zai ninninka shi. Da yace man dal ladhi yuridu Allah qardan hasanan fa yudaifahu, wannan yana babin mubalaga ne, Allah zai ninninka shi bisa ga ka'ida na masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba, kaga ka bada shuka kwaya daya zangarniya bakwai ki fito daga nan sai ta'ya kwaya 700. Allah ya ce yana ninninkawa ma ga wanda ya ga dama sama da hakan. To ikhlafin tun daga duniya ne, Allah ya kara kun baka taba ganin wani mutum yana da dukiya ba dan aikin alheri, Allah ya lalata dukiya. A balma hasali abin da ke lalata dukiyar shine rashin aikin alheri. Saboda haka duk wanda ya yadda zai bada gudunmawarsa 0-0-2-7-3-1-0-0-2-7-3-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- su a bada gudunmawa ko ana da wasu shawarwari da za a ba tafiyar akwai nambobi kamar haka daga gaban akwai plus 241 0786 1 wato 04 wannan namban wayar Malam Muhammadu Buzu ne sannan daga kasar Mali akwai wato plus 223 7 1 8 2 wannan namban wayar Malam Attahir Duka sannan daga kasar Kamaru akwai ainihin wato 65 7 9 6 9 0 wannan lambar wayar Malam Abarra Malam Haruna Dallaji sannan daga kasar Togo akwai biyu tara biyu tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuri. Sannan daga kasar Benin akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuri shida. Sannan daga Ghana akwai biyu hudu hudu guda uku sai tara uku sai bakwai biyar hudu. Sannan daga kasar ainihin wato a Niger akwai tara shida tara bakwai uku sufuri shida shida. Mutanen Niger muna roƙon Allah wannan zaɓe da ƙirari Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Sannan Allah ya zaɓan muku shugabannin da za su zaman muku alheri ba abin da ku kuke zaɓan wa ainihin wato kanku ba. Haka wannan makaranta tana wa mutanen Niger fatan alheri Allah ya sa a gama zaɓe lafiya. Sannan daga nan Najeriya akwai 0803738450. Sannan akwai 0807567178. Sannan akwai 0803390970379252. Sannan akwai 0803232889. Wannan su ne muna roƙon Allah ta'ala Allah ya saka mu kowa da alheri. Ba karatu za mu bayo ɗan uwa bari sai gobe wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa bi mimmike da shi ne ma aka idi sha ne mamiya ko to wannan mutumin wannan zindikin mulhidin nan kwana biyu na dan daga mai kafa ya kamata mu wani halka wanda zai zaman to da rana da lokaci wanda duk zaran karatu ne kai wanda zai zaman turu duk ne akan shi audi jabbe wanda tunda mun fahimci raddin mu lalle yana tayar musu da kura to haka zamu kuma mu ci gaba da tayar da kura. Na ji wani tahaddi da ki akan wani hadisi da ke cikin Buhari yace inda wanda ya isa maganan da al-Imam Abu Huraira aka kawo cikin hadisi maganan ya shimfada mayafi din nan ya ce inda wanda ya isa ya ce da farare da bakaki da jajaye da wankan karfasan duk ba wanda ya isa wannan maganan fa basattu na miratan laysa alayya thawbun kayruha. Wannan jumlar ce yake cewa inda wanda ya isa ni kuma na san daga karshe abin da yake so ya faɗa zagin annabi yake so ya kamar yadda ya saba a hadisin shine karatun da yake so ya fito wa mutane da shi dan baka isa ba kace akwai wata baiwa ta ilimi da Allah yi maka wanda bai taba wani dan adam ba kafin kai in dai ilimi ne duk abin da zai faɗa wani ya taba faɗar sa kafin shi ko ba ko kuwa to ka zo ka cika baki ka ce da fararen da bakatin inda za a gane cewa mutum malamin hadisi ne ko ba shi bane kuma zan zo zan faɗa zan yi karatu kan hadisin kuma zan ci a jira ka duk abin da kai kuma ka faɗa sai ka gama sai mu ce to ga kuma kai inda ka dauko kai ma haka za mu faɗa maka. Yanzu mafi yawanci ga wannan littafin kaga na Jamalul Sunna kaga littafin nan Tajridul Bukhari wa Muslim min al ahadith allati la tulzim wallahi mafi yawancin abubuwan da yake daukowa mafi yawanci daga wannan littafin na Jamalul Banna ne yake zuwa yake dauka ya dauka ko kara ne yawai wani bahasi yake wani tahqiqi yake bai san ko ba abin da ya karanta ba inda tadlisi da rafa-rafa duk matsalar da aka bashi ansa sai ya kudu sai ya dina magana kanta. To zan dawo kan kafanin za mu kasace halka wacce zai zama tolatti kawai za ta dinga a kanka. Allah ya sa mu dace wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.